kitabu al-jihad to babu tarjimi al-jihad babu kwadaitarwa a cikin yin yaki to hadathani haya wallahi tamin hadisi an malik ya karbo daga imam malik an abi zinadi ya karbo daga abi zinadi an al-araji ya karbo daga araji an abi hurayra ya karbo daga abi hurayra anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato wannan yana cikin hadisi guda 55 wanda suka zo a muwadda da wannan isnadin am malik hadi zinadi an al-araji an abi hurayra buhari ya fitar da wannan hadisin ta hanyar imam malik buhari ya fitar da wannan hadisin ta hanyar imam malik kala wato a cikin hadisin nan guda wato 55 buhari shi kadai ya wato ya fitar da guda 20 hadda hudun duk daga hanyar imam malik wanda duk wannan 24 din ya fitar su ne ta kan muwadda buhari akwai guda 17 kuma duk wannan da shi da muslim da sun fitar da su ta buhari da muslim da sun fitar da su ta kan hanyar shi imam malik akwai kuma wato guda 2 wanda shi muslim shi kadai ya fitar da su ta kan imam malik amma galibin dai wannan sanadin duk sun zo a cikin ko buhari ko muslim wato hadisan ne gaba daya 55 din nan wanda ba su zo a buhari ko muslim ba guda 5 ayyaka wajen guda 45 duk sun zo ne ta waito su ta kan imam malik to nazala sallallahu alaihi wasallam ya ce masallul mujahid wanda yake yin yaki dan taimakawa addinin Allah wanda yake yin addini dan taimakawa addinin Allah to yanda za a kwatanta shi kamar salin kamar wanda yake azumi ne wanda yake yana tsaye ko yaushe yana tsaye wanda yake ya dawwamar da tsayuwar ko yaushe yana tsaye ko yaushe yana nan ya dawwama akan ibada ba san da baya azumin ba san da ba a tsayin yake ba wanda baya yin kasala a wajen sallah ko azumi to haka illadin da wa'annan suke samu to shi ma mai azumi yana samu hatta yarji har sai ya dawo gidan shi ma mai yaki wanda ya fita yaki don taimakawa addinin Allah yana samun wannan ladan hatta yarji har sai ya koma gida Ubaydullah tamin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga abi zinadi ya karbo daga arajo ya karbo daga abi huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce Allah ya lamince ga duk wanda yake ya fita yaki don taimakawa addininsa ya zama ba abin da ya fita shi daga gida kuwa sai ko dan ya taimaka wajen tsayar da addinin Allah dan ya yaki ne a cikin addinin Allah ya fita shi daga gida sai kuma dan gaskata kalmar Allah abin da Allah ya faɗa to Allah ya lamince cewa ba makawa zai shigar da shi aljanna ko ko ya dawo da shi gida wanda yake gidansa wanda ya fito daga gare shi tare da abin da ya samu na daga lada ko ganima shi ba da wannan sanarwa kamar wancan ne yana cikin asahu asani da abi hanifata an abu hurairata mafi ingantan isra'ilai abu huraira kuma shi ma da wannan hadisin buhari ya fitar da shi ta kan hanyar imam malik balla ta mun hadisi ya kabo daga imam malik ya kabo daga zaid ibn aslama ya kabo daga abi salih as-sammani ya kabo daga abi huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi wannan isnadin shi kadai ne a muwadda haka zaid ibn aslama an abi salih as-sammani an abi huraira ta wannan hadisin kawai shi ne zo da wannan isnadin a muwadda hadisin zaid ibn aslama a muwadda suna da yawa sun kai wajen 30 da wani abu wanda yake musnadi amma dai wannan shi ne kawai wanda shi zaid ibn aslama ya karba wajen abi salih as-sammani to an abi hurairata ta annabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce doki rike doki a hakkin wani to lada yake samu da rike dokin nan wani in ya rike dokin nan da lada ake rubuta masa kullun wajen Allah wani kuma rike dokin kariya ce rufin asiri ne wani ya rike dokin a hakkin sa rufin asiri ne wani kuwa shi rike dokin a hakkin sa sai zama zunubi ne kullun laifi ake rubuta masa amma wanda yake rike doki yake lada gare shi to shine mutumin da yake ya daure doki dan taje yaki wajen taimakawa addinin Allah wanda shi rikon sa da dokin ba wai dan wani abu bane dan kawai ya taimakawa addinin Allah dan da aka bukata za a hau a je a yaki kafirai to ga doki ya sanya mata talala a wani dausayi ko dausayi duk abin da ta samu tana daura a wannan talalar wannan talalar da aka yi mata zalika wannan minal marji daga wannan gurin mai sanyi ko dausayin to za a rubuta masa kyawawan ayyuka gwargwadon duk abin da ta ce iyaka tafiyar da ta yi tana ce haka dai ake rubuta masa lada kai da za a ce za ta yanke wannan talalar da aka yi mata wannan daurin da aka yi mata a ce ma za ta tsinke fastan na sharafan ta su kwana kamar hawa daya ko hawa biyu kanat asaruha guraren da ta takawa a ruwa su ha da kashin duk da sai ya zama hasana ce lahu hasana ce gare shi sai zama hasana ce gare shi da a ce ita marar binarin za ta wuce ta korama ta sha daga wannan koramar alhali shi bai nufin ya kai ta ta sha daga koramar shi ma dai wannan shan da ta yi daga koramar sai ya zama hasana ce gare shi to irin wannan shi ne ake cewa rike doki lada ne gare shi sai kuma mutum da yake ya daure doki dan ya nuna Allah ya hore masa abinda zai rike dokin shi yasa baya bukatar sai ya je aro wajen wani dan ya nuna kamewa to wannan shi ya iman da wannan manufar ya rike dokin amma kuma bai mance da haƙƙin Allah ba a wuyayenta wato abinda Allah ya sa ai mata abinda Allah ya umarni ai mata na daga a kula da ita a kula da abincinta a kula da duk abinda take bukata haka nan ko bai mance haƙƙin Allah ba a bayanta shine idan wani abu ya kama shi ya zo neman aro to Allah dokin nan nake so ka bani aro zan hau to yana bayarwa baya cewa ai shi doki sai shi ba mai hawansa in ba shi ba a'a baya irin wannan wato shi mai irin wannan wato da dokin ta zamo kariya ce rufin asiri ne gare shi rike dokin rufin asiri ne gare shi wato an fassara wannan kalmomin guda biyu fi riqabiha wa la fi zuhuriha da fassarori da yawa bayan waɗanda aka ambata bayan waɗanda aka ambata to da akwai kuma na uku shine mutumin da yake ya daure doki dan alfahari dan riya a ce shi ma ne shi ne dan gaba ga ma'abuta musulunci to shi ita doki ga mai irin wannan zunubi ce babba kuma ya zama kenan ta fuskar kiyasi tunda wannan hadisin yana cikin hadisan da yake sun zo da tabbatar da wato kiyasi ko aiki da umumi hadisin nan akwai hujja akan yin aiki da umumi kamar yadda yake akwai hujja akan aiki da kiyasi shi yasa kenan kamar abin hawa na zamani sai su zamo su ma hukuncinsu kamar haka wanda yake ya rike abin hawa na zamani ba don komai ba a don ya taimaka wa addinin Allah don ya da abin da ya kama da haka ya taimaki bayan Allah to wannan sai ya zamo lada ne gare shi wanda yake kuma ya riga ba don komai ba don kai ya zo yana aro ko abin da ya kama da haka wannan kuma sai ya zamo sutura ce rufin asiri gare shi amma wanda ya riga don ya tabanna da ita shine ya je gurin da Allah bai masa izinin zuwa ba ko ya ringa wasu abubuwa daban ko ɗaukan matan mutane da sauransu ko wannan ya zama ai zunubi ne rike wannan abin hawan ya zama zunubi ne a haƙƙinsa an ga mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin humuri daga hukuncin rike jakuna wancan magana da aka yi an ce akan dawakai ne, to jakuna fa menene na su hukuncin fakala? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba a saukar wani abu bai sauka ba gare ni game da maganar su jakuna. Sai fa wannan ayar wadda yake ta tara komai wadda take ba ta da kama, ita ce manya manzo Allah zarra tin haran yara wanda duk yayi aiki ko da kwayar zarra na alheri to zai ga sakamakon sa, wanda kuma yayi aiki ko da kwayar zarra gurgurdan zarra ne wanda yake mummuna to shi ma zai ga mummunan sakamako a kansa. Yasa wanda yake rike dokin da manufa ta alheri shikenan, yana nan a matsayin alheri gare shi, karin lada gare shi. Wanda ya rike kuma da wata manufa ta daban to shi kuma tana nan a matsayin wata manufa ta daban a gare shi. Ubaidullah ya ce Yahaya min hadisi ya karbo daga Imam Malik, shi kuma Imam Malik ya karbo daga Abdullahi ibn Abdurrahman ibn Ma'mar al-Ansari, ya karbo daga Da'un al-Salim, wato wannan hadisin ya zo mursali anan a ruwayar Muwatta, domin Da'un al-Salim tabi'i ne ba sahabi ba, yasa hadisin da ya ruwaito daga annabi ya zama mursali wa mursalun man fawqa tabi'in saqat, to ja amma ya zo ta hanya ta ingantacciya mausula yanda Tirmidhi ya ruwaito daga Adabu ne Salim, shi kuma Adabu ne Salim daga Abdullahi ibn Abbas. Manzo kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bazala sallallahu alaihi wasallam yace kuna so in ba ku labari da wane ne yafi a matsayi, wane ne matsayin sa yafi gaba daya a cikin mutane, shine mutumin da yake ya kama ragamar dokin sa ayana yaki dan taimakawa addinin Allah. Bada hu kuna so in ba ku labari da wanda yake ya fi a wajen matsayi bayan sa, wanda yake bin sa a matsayi a cikin mutane, shine mutumin da ya ware kansa cikin ɗan dabbobin sa, ba uwansa da shiga harkokin mutane, ya ware kansa cikin dabbobin sa yana kiwo a jeji, inda yake a cikin dabbobin nan nasa yana sai da sallah, yana bada zakka, yana bautawa Allah bai tare da kowa ba da Allah. Shi yasa ya hutar da mutane daga sharrorin sa, ya hutar da kansa daga sharrorin mutane. Wallahi jarin hadisi ya karba daga Imam Malik, ya karba daga Ibn Sa'id, yace Ibn Ubadah ibn Samit, Ubadah dan Walid dan Ubadah ibn Samit ya bani labarin, ya karba daga mahaifinsa shine Walid ibn Ubadah, shi kuma ya karba daga kakan wato shi Walid Ubadah din shine Ubadah na farko. Ubadah ibn Samit wanda yana cikin manyan sahabban Manzo sallallahu alaihi wasallam, yana cikin waɗanda suka haddace Qur'ani tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kala yace mun cafa ga manzo sallallahu alaihi wasallam bisa cewa za mu ji abinda shugabannin mu suka faɗa, za mu biyayya gare su da halin da abin ya sauƙaƙa da halin abin yake ya tsananta, ko halin da muke da wadata da halin ma da ba mu da wadata, da halin da muke cikin nishaɗi da halin da ba ma so. Mun yi tafa da manzo kuma sallallahu alaihi wasallam cewa ba za mu jayayya da lamari ba ga abotansa masu mulki, ba ruwanmu da cewa za mu jayayya da su a mulkinsu. Mun yi tafa da manzo sallallahu alaihi wasallam cewa za mu faɗi gaskiya haisu makunna a duk inda muke, au na koma bil haqqi, ko za mu tsaya da gaskiya haisu makunna a duk inda muke. Ba ma jin tsoron zargin duk wani mai zargi a kan lamarin Allah, duk wanda ya ce ma zai zarge mu sai dai zarge mu, ko dai gaskiya za mu faɗe ta, za mu tsaya a kanta. To mun yi manzo sallallahu alaihi wasallam cafa a kan haka. Ubaidullah ya min hadisi ya karbo daga Imam Malik, ya karbo daga Zaid ibn Aslama, ya ce Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ya rubuta zuwa Sayyidina Umar, wato shi Abu Ubaida ya rike babban kumanda na musulunci musamman Asham, ya rike ya dade yana rike da haka bayan da shi Sayyidina Umar ya tobe Halid ibn Walid, to aka ba Abu Ubaida ibn al-Jarrah. ya rubuta wa sayyidina Umar yana ambatan masa cewa kai rinda mutanen Rum sun tare rinduna bi yawa wa ma ya tahawwafu min da abinda yake jin tsoro daga wannan rinduna ta mutanen Rum gomawa sun yi mummunan tanadi sayyidina Umar ibn al-Khattab ya rubuta gare shi bayan wannan to wato a kowane hali min manzili shiddatin a duk irin yanda bawa ya sauka a masauka ta tsanani irin wani hali na tsanani da ya sami bawa wanda yake mumini shiddatin min manzili shiddatin ko min manzilin shiddatin ya sama to haka din ma yana da mafita amma min manzili shiddatin din min din za'ida ce manzili shiddatin shine fa'ilin kawai aka gara saboda ya zo kamar asharadi mahamadin nan yanzu aka gara min din a fa'ilin to yallahu Allah zai sanya yayiwa bayan sa wato a ce mahamayan zil bi abdin muminin min manzil shiddatin ya ji alillahu ba da hufarajin ya fi kyau ya zama mahama'an ba ta aiki kenan ta jazamci yanzil da kuma ya ji al sai kuma yanzil din min manzil shiddatin din shi ne fa'ilinsa Ubangiji zai sanya yayewa bayansa duk irin wani hali mawuyaci da ya fuskanci mummuni to lalle kam Allah zai yaye masa wannan halin. Lamarin da sha'anin bayan da za a yi wahala ɗaya ko tsanani ɗaya ya fi ƙarfin yalwatawa guda biyu. Allah ya faɗa innama al'usri sura yusrudun guda biyu ne tunda nikira ce aka maimaita yusrudun guda biyu ne usruku guda ɗaya ne tunda ma'arifa ce. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana faɗa a littafinsa ya waɗanda yake sun ba da gaskiya ku yi haƙuri ku jure tarar abokan gabanku ku tsaya ku kare abokan gabanku a duk inda kuke a kowane matsayi kuwa ku ji tsoron Allah ko dai ku kuwa samu babban rabo in an ji tsoron Allah ka nazarci abinda Allah ya umarta sai a samu babban rabo sai a rabauta akan abokan gaban. Yin hani daga a ce za a yi tafiya da Qur'ani izuwa ƙasar abokan gaba ba daidai ba ne a ɗau Qur'ani a tafi da shi ƙasar abokan gaba saboda me tsoron kai ya faɗa hannunsu su wulaƙanta shi tsoron kada ya faɗa hannunsu su wulaƙanta shi yasa aka ce kar a tafi da shi ta kenan kana ma kada mu a nan kenan mu bari ana wulaƙanta Qur'ani yawa a bar yara suna ɗaukan Qur'ani ko suna ɗaukan allon da yake an rubuta Qur'ani yadda suka ga dama ko suna wurgi da shi ko suna ɗagawa suna rawa da shi da sauransu ba daidai ba ne ko suna jan su a ƙasa ya kamata a tsaya tsayin daka akan koyawa yara su san girman Qur'ani su san darajar duk inda yake an rubuta Qur'ani duk inda yake an rubuta Qur'ani waje ne mai daraja abu ne mai daraja dole a girmama wannan to حدثني يحيى عن مالك عبد الله تامن حديث يا كربو دغ امام مالك يا كربو دغ نافع يا كربو دغ عبد الله بن عمر من ذا عبد الله بن عمر يا تي من ذا صلى الله عليه وسلم يا يحيى دغ اتي ذا اي تفيا د قراني ازوا قصر ابوكان غابا امام مالك يتي abinda ya sa aka ce kada a tafi da Qur'ani zuwa ƙasar abokan gaba don tsoron kada abokan gaba su samu Qur'anin nan su wulaƙanta shi. Wato mafi yawan marwaitan mu wanda aka suka rawaito hadisin nan da wannan cewa wa inna ma zalika mahafata an yana lahul adu fassara ce ta Imam Malik amma ruwayi Ibn Wahab a ce ta samu wannan ya kawo a cikin karshen hadisin cewa hasiyata an yana lahul adu shi yasa ba wai ya kawo cewa ba magana ba wai magana ce ta Imam magana ce ma wanda yake tazo a haji to dan da hayu an kalle shi sai yin hani kenan daga kashe mata da yara kanana a wajen yaji Ubaydullah Jami hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Ibn Shahab az-Zuhri ya karbo daga wani danaka Abu Ibn Malik shi Ibn Shahab az-Zuhri ya karbo hadisin ne daga wani danaka Abu Ibn Malik ina zaton ya ce daga Abdulrahman ya anan wato ya ambaci sunan ta naka Abu Ibn Malik ya wato an ce duk marwayata mu wanda ba wanda ya kawo sunan dan na Abdulrahman abdashi ka Abu Ibn Malik kai sai sai ko ta ce wa na zata sai ko ruwayar Walid ibn Muslimin to shi ta samu wadar ya fada cewa an Abdulrahman ibn Ka'b ibn Malik to ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam yayi hani wanda ya tura su don su kashe Ibn Abil Huqayqi wani ba Yahude ne wato daga Yahudawan Haibara sunansa Salam ana masa alkunya da Abu Rafi to saboda tsananin cutarsa ga musulmi maza Allah ya tura waɗansu musamman don su kashe shi wato aka kashe shi wato aka kashe shi din to maza Allah da zai tura su yace musu ba su ba kashe mata ba su ba kashe yara kanana yace wani mutum a cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura ya kasance yana cewa matar Ibn Abil Huqayqi ta tsananta mana kururuwa kun zo kun kashe mijina tana ta kira inda mutane za su taru sai na daga takobi cewa bara in maganin wannan kar ta tara mana jama'a sannan kuma sai in tuna hannun manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah kuma ya ce ka a kashe bata sai in kame ban kashe ta ba in ba dan ina tuna wannan hani na manzo ba da sai mu huta daga gare ta da ita ma sai a kashe ta Ubaydullah Jami hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Nafi'u ya karbo daga Abdullah ibn Umara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makatulatan ya ga wata bace da aka kashe a sashen yakokinsa yayi hani daga kashe mata ko yara kanana Ubaydullah Jami hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Yahya ibn Sa'id cewa Abubakar Siddiqa ya aiki rundunoni zuwa Sham ya fita wato yana takawa tare da jagoran yakin shine Zaid ibn Abi Sufyan shine wato kumandan wani bangare daga wayannan rundunoni da aka tura sun ce masu ruwaya cewa shi Zaid ibn Abi Sufyan ya ce da Sayyidina Abi Bakar ya amiral mu'minina ko ya halifata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko dai kai ka hau in ya so mu tafi da ni da kai muna kan dabba ko ku ni in sauko in taka yanda kake takawa shi Sayyidina Abu Bakar wato yana kasa ne shi ko Yazidu Yazidu ibn Abi Sufyan yana kan dabba to shi ne yake cewa da shi Yazidu din ko dai ka hau in ya so mu tafi a haye ko kuma ka za a sauko in ya so mu tafi a kafa gaba daya فقال ابو بكر ليس انا ابو بكر يجي ما انت بنازل با ذاك سكو با كتي غبا ده تبيع اكن دبرك ني كو با زن هاو با تاكا وا زن يي ده كفا ني انا نيمن سامن لادا اكن wannan تاكا wanda nake yi tunda ina takawa ne dan taimakawa addinin Allah ina rakarin dina ce wanda za ta je ta yaki dan taimakawa addinin Allah sannan kuma yace da shi hakika kai zaka samu wasu mutane da suke cewa sun bar kawunan su dan bautar Allah ba ruwan su da komai na duniya sai bautar Allah sune ruhubani goma za mu to kin ga da su da abin da suka ce kakkace annan muhabba su amsa saulo cewa sun tsare kawo da su saboda kin ga da su suje su ta ibada ta su ko da dai ibada ba daidai bace ban san Allah ba shirme suke amma dai tunda sun kame ba ruwan su da harkoki ba ruwan su da yaki to kai ma kanka taba su sai yasa an yi hane daga kashe masu ibada in dai ba fitowa sai suka yake musulmi ba to zaka sami wasu mutane sun aske tsakiyar kansu sun aske gashi daga tsakiyar kansu amma sun ban gefe to ka sa ta kobe ka sare inda suka bar nan inda suka abin nan da inda suka bari din wato su ne wato wasu daga cikin malaman su ko jagororin su wanda ake musu lakabi da shamanisawa to ni ne ma wasiya da abu goma ba kai ba cewa za ka kashe mace ba a kashe mace a yaki sai fa in ta yi yaki malaman fiqhu suke tafsiri cewa ta yi yakin da alam maza ne ko da alam mata ta kashe musulmi ko ba ta kashe ba yanda da yake ta kashe musulmi ko da alam mata take yaki to sai a kashe ta kamar tabarya ta dauka ko muciya da shi take bugu to amma ya zama ta kashe musulmi to a sannan sai a kashe ta idan kuwa ba ta kashe musulmi ba ya zama da alam mata take yaki to wannan sai a karbe alam kawai a kyale ta a karbe abinda yake hannunta amma in tana yaki da alam maza to wannan sai a kashe ta ya halatta a kashe ta takobi ta dauka ko mashi ko kibiya ta dauka to wannan sai a kashe ta to kakka kashe yaro karami kakka kashe tsoho rididdigagge wanda baya iya komai kakka ce za ka yanke bishiya wadda take mai yaya kakka ce za ka rusa waje wanda yake rayayye inda yake gini ne kakka rusa shi kakka ce za ka sare wa akuya agara ko rakumi ka ce za ka sare masa agara ko ka soke shi sai fa idan za ka yi amfani da shi ne za ka yi amfani da naman a matsayin abinci da kakka kona da benu na abokan gaba kakka watsa musu da benansu kakka yadda da boye wani abu daga cikin ganima kakka kuma ka ji tsoro ba kai ba jin tsoro wato wannan hadisin ga shi dai maukofi ne da kuma su da yawa a cikin abubuwan da ya zo a cikinsa ya zo marfoyi kuma haka ya saboda sabani da yawa tsakanin malamai musamman tsakanin malaman Sham da Hijaz ba tsakanin da kuma na Iraq su dai wasu malaman na Iraq musamman na Iraq suna ganin to ba ga shi ba Qur'ani Allah ya faɗa ma qadatu millati law taraktumu ha qa'imatan ala usuliha fa bi iznillahi wa li khuzi al fasiqin a wannan ayata na nuna kenan ashe a yanke da binan abokan gaban daidai ne da abin da za a yi dan a bakanta ran abokan gaba daidai ne a wajen yaki a yayi amma wannan hadisin da wanda yake nan ya zo marfu'i kuma irin sa ya zo marfu'i yana nuna ai ba daidai bane to haka din ya jawo sabani da yawa tsakanin malamai auza'i babban malami mujtahidi na Sham ya yi littafi akan siyar wato tsare-tsaren tafi da yaki a musulunci da kuma kula da kudaden jama'a a musulunci da shi yake kawo irin wannan hadisan wanda suke nuna ba daidai bane a ce za a taba dabinan nan na abokan gaba ko dukiyoyinsu cewa ba daidai bane a taba to sai Abu Yusuf shi Auza'i Imam Auza'i ya fati hijira ta 157 to Abu Yusuf almajirin Abu Hanifa sai ya rubuta na sanfiyar yewa a wato Auza'i raddi inda ya ce yo ba ga aya ta Qur'ani ba ta zo da cewa umu kuma ala kulli halin komai ma ka faɗa fa kitabullahi ta'ala a haqqu an yuttaba yi maganganu tewa na raddi a raddu ala siyaril auza'i shi sunan nasa to shi kuwa daga baya sai wato shi Abu Yusuf ya wafati hijira ta 181. To bayan nan kuma sai Shafi shi kuma ya rubuta nasaraddin akan Abu Yusuf, shi ma ya kawo hujjojin akan daya daga abinda Auza'i ya tafi akai. To kamar dai abin saboda Imam Malik kaga an ce yanda mai motar sare ke fada wa harku na halin in anka, wa harku na halin in anka, ya da tawajen yaki a kore bishiyoyin da bino na abokan gaba idan haka din zai bata musu ran walam tulda, ba kuma a sa ran za ta koma ga musulmi ba. Amma idan ba zai bata wa abokan gaban rai ba, ko kuma ana kaunar wannan dabinan zai koma ga musulmi, to ai ba daidai ba ne a sannan a ce kenan za a kona. Wato irin wannan ne littattafan guda uku karanta su sukan sa a san wato ilimi mai zurfi na fiqhu, ko yadda fiqhu na musulunci ya ginu. Saboda irin na farko-farko ne da aka yi, yawa duk gaba ɗayansu kaga an yi kafin hijira ta 200. Dan an yi ne a zamanin mustahidai, kuma kowa a ciki ya yi ƙoƙarin bayani a kan manufarsa da shi yadda yake fahimtar nasoshi, irin hanyoyin da yake bi ya fahimci nasoshi. Siyar Auza'i ɗin nan da an raddu ala siyar Auza'i na Abu Yusuf, da kuma raddu ala Abi Yusuf na Imami Shafi, wanda dukkansu dai ka suna kusa da juna ne. Auza'i dai ya girme su, sannan Abi Yusuf, sannan kuma Shafi. To wannan lamarin hadisi ya karbo daga Imam Malik, labari ya isa masa cewa Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz ya rubuta zuwa wani gwamna daga gwamnoninsa cewa mun samu labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya aiki runduna yakan ce da su. Wato wannan hadisin wanda ya zo balagiya ce ta Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, to ya zo a muttasili a hadisin da Muslim ya ruwaito da shi da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah. To yakan ce da su ku je ku yi yaƙi da sunan Allah, yaƙin da za ku yi ko da sunan Allah, ma'ana kenan kada ku kauce daga tsarin da Allah ya ce a yi yaƙi. Ba a ce za a yi yaƙi yanda aka ga dama ba da sunan ana ga kafirai, a'a, Allah akwai tsarin da ya ajiye a yaƙin a kansa bayan da aka ga dama ba. Ku yaƙi don taimakawa addinin Allah, ku yaƙi ko wanda yake ya kafirce da Allah, ba ku ba cewa za ku boye wani abu daga ganima, ba ku ba yin yaudara, ba ku ba yin musla da wanda kuka kashe, don kun kashe wani ku zo kuna huda cikinsa ko kuna sare kansa, to ba ku bar wannan. Kada ku kashe yaro karami. Shi yasa Sayyidina Umar yake cewa da wannan gwamnan nasa, haka nake so ka faɗa wa dukkan rundunoninka da ƙananan rundunonin da kake aikawa. In Allah ya so, wassalamu alaika, aminci ya tabbata gare ka. Abinda ya zo game da cikawa da alkawari. Wallahi min hadisi ya kabo daga Imam Malik, ya kabo daga wajen wani mutum daga mutanen Kufa, cewa Sayyidina Umar ya rubuta zuwa wani kumanda na wata rinduna da ya aiki rindunar. Labari ya isa min cewa wasu mutane a cikinku suna neman kafiri har yayin da kafirin nan, katon kafirin nan ya samu maboya a dutse, ya kare kansa ya zamo bayan da za a yi da shi. Sai wani a cikin musulmi ya ce masa, kakka ji tsoro, ka zo na gyale ka, ba zan kashe ka ba. Yana cewa kakka ji tsoro, ma'anin madaras kenan. Amma kuma idan ya riske shi ya isa ya kashe shi. Na haƙiƙa ne na rantse da Ubangijin da raina ya tabbata ga ikonsa, ba zan taɓa sanin matsayin wani ba ko wajen wani ba da ya aikata irin wannan, sai ko na sare wuyansa. Ko kafiri ne kace ka ba shi amana, ba za ka taɓa shi ba, ka taɓa shi ai kai ba daidai ba. Yasa taɓa kafiri alhali ba a sanar da shi ba cewa kai zaman lafiyar da ke tsakaninmu da kai ya kare, ka kama gabanka, a haka kawai a tadda kafiri a ce za a hange masa, ba tsari ba ne na addinin musulunci. Sayyidina Umar cewa ya kama ma wanda duk ya irin wannan, to zai sare wuyansa shi ma. Yahaya ya ce, ina ji Imam Malik yana cewa, bil mujtama'i alayhi, wannan hadisin ba wanda yake an gamu bane akan aiki akan sa. Ba wai akan sa ake aiki ba. Abinda Imam Malik yake faɗi a nan ba wai kan cewa a bada amanar a warware daidai ne ba, a'a. Hadisin yana nuna a kashe musulmi in ya kashe kafiri. To Imam Malik ko a fahimtarsa da shi da Imam Shafi da Imam Ahmad ibn Hanbal duk suna ganin ba a cewa a kashe musulmi dan ya kashe kafiri. Abu Hanifa shi ne yake ganin haka, cewa a kashe musulmi in ya kashe kafirin da yake zaune da alkawari a cikin musulmi. Ya tambayi Imam Malik daga aiwa kafiri nuni da amana, a nuna masa cewa ba za a taɓa shi ba. Tafiyarsu ɗaya da kalamu da magana da baki, ya ce ƙwarai kuwa a yi jama ishara kalamu ce wajen malaman lugha ko? Malaman lugha suna ɗaukan ishara a matsayin kalamu. Ga maitocin da ake kawowa ma a sharar bidar fil aini haifata ba'aliha isharata mahzunin walam ta takallami ba a yi ganto annan darfa karkala, ya ce idanun sun ce ido ai bai da harshe balle har ya ce ko, amma yana nunawa ne karkala marhaban wa ahlan wa sahlan bil habibil mutayyami. To an yi takaddama wai ni a an yi takaddama ilal joshi, ina ganin cewa lalle ne a faɗa wa rundunoni, a tsaya a faɗa wa rundunoni na musulmi da za a aika su yaƙi a ƙasashen kafirai, cewa kada su kashe wani da suka yi masa nuni da cewa sun ba shi amana. Duk wanda aka nuna wa cewa ba za a taɓa shi ba a cikin kafirai, to kar a yadda a taɓa shi, domin yin nunin a wajena tafiyarsu ɗaya da faɗa da baki. Na sami labari cewa Abdullahi ibn Abbas ya ce mutane ba taɓa samun wasu jama'a na musulmi ba da zai zamo suna warware alkawari sai ko Allah ya sallada abokin gaba a kansu. In an ka samu ƙungiya ko jama'a ko al'umma ta musulmi amma ya zama suna warware alkawari, to sakamakon da za su gani bisa haka shi ne Allah ya ɗora abokan gaba a kansu.